ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبارك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته sannunmu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka lokacin karatun wannan littafi na al-usulus salata muna nan a cikin bangaren abin da malam ya ambata cewa shahada wato asali na biyu saboda malam ya samu sunan littafinsa usulus salata sannan guda uku waɗanda suke ji wajibi ga kowane musulmi ya sani kuma ya yi aiki da su saboda su ne tambayoyi guda uku da ake ma mutum bayan ya ƙara rayuwarsa idan ya ci wannan jarabawa to rayuwa ta yi kyau idan ya faɗi wannan jarabawar to babu kare oba ba sai kuma a sake saboda haka yake da mahimmanci kowane musulmi ya sani kuma ya yi aiki da su mun mutu asali na farko mun karanta asali na biyu satin da ya wuce a kansa muka tsaya shi ne faɗin malam da ya ce ma'arifatu dinil islami bil adillah yana daga cikin asalai wanda ya kamata kowa ya sani da dukkan musulmi ko san addinin musulunci tare da dalilan mana ya kamsa mana maratibul islam martabobin musulunci guda uku ya ke al-islam al-iman sannan kuma al-ihsan ya ce kowanne daga cikinsu kuma yana da ainihin rukun to muna nan a nan ne muka tsaya yau za mu sake akan rukuni na biyu na tsaya rukuni na ɗaya bayan an ambata mana shi aka ce shi ne al-islam to shi al-islam yana da rukunai guda biyar rukuni na farko a cikin waɗannan rukunai guda biyar shi ne shahadatani shaidawa guda biyu mutum ya shaidar da cewa Allah shi kaɗai ne ya cancanta abota samun sannan ya shaidar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne shi ne malam ya ce wa dalilu shahada qawluhu ta'ala shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim malam yake cewa asali na farko shine rukuni na farko daga cikin rukunan musulunci shine wato shaidawa ita wannan shaidawar dalilinta a cikin littafin Allah saboda kun san mun riga mun sha maimaitawa dukkan abin da yake masa'ilul i'tiqadi dukkan matsalolin da suke suna da alaka da imani to wannan dole ne a sama musu nasti nassin kuma ya zanto sari'un sahihun haka malaman usul suka ce wato dukkan matsala in an ce matsala dukkan abin da aka ce wannan aqida ne farko mun riga mun gaya muku musulunci malamai na kasashe kamar kashi biyu wani lokaci su ce kashi uku in sun ce kashi biyu suna magana a kan abin da ya shafi aqida shi ne kashi na farko in sun ce kashi na biyu shi ne abin da ya shafi ayyuka wanda gabbai suke aikatawa to dukkan abin da ya shafi abin da ake buƙata mutum ya ƙudurce a zuciyarsa dole a kama masa nassi in an ce nassi ana nufin ayar al-Qur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan ayar da wannan hadisin da za a kafa hujja da su don a tabbatar da cewa abu kaza aqida ne dole wannan ayar ko hadisin ya zama sahihun sharihun. Ina fata kuna fahimta. In sun ce sahihun, wannan ya shafi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In za ka taba hujja da wani abin da ya shafi aqida, ka ce ita ce aqidar musulunci kuma dalilin ka shine hadisi ne, to dole hadisin nan ya zama sahihun, ya zama hadisi ne ingantacce, sannan kuma ya zama sarihun, ya zanto abin da kake nuni a kansa din wanda ka kafa hujja da shi a cikin hadisin, ya zanto cewa hadisin kai tsaye yana nuni da wannan abu. Shi ake nufi da sahihun sharihun. Idan ayar Qur'ani ce za ka kafa hujja da ita, wannan kam dama ai ba maganar inganci. Duk inda ka karanta ayar Qur'ani dama ingantacciya ce. To sai dai inda matsalar take, ayoyin Qur'ani malamai na kasa su kashi biyu, su ce akwai muhtama, akwai mutashabihat. In an ce muhtamat, malamai sun yi maganganu da yawa, amma maganar da ta fitowa fili ita ce ayar da ba ta ɗaukar wata ma'ana sai guda ɗaya tak. In sun ce mutashabihat, ayoyin da sun iya ɗaukar ma'ana guda ɗaya ko guda biyu ko guda uku, amma guda ɗaya ce daidai, sauran ma'anonin guda biyu ba daidai ba ne ba. Ina fata ana fahimta. Allah ta'ala ya ce huwal ladhi anzala alaykal kitaba, sai ya ce minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, sai ya ce wa ukharu mutashabihat, fa amma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. في الله يقول والراسخون وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا فهمت؟ الله يسوك القرآن يتشيني والله يسوك مكة لأنه القرآن يتشيني والله القرآن ayatun muhkamatun, akwai ayoyin waɗanda an hore hukunci a fili ma'anarsu take, ba ta ɗaukar wata ma'ana sai guda ɗaya kuma ma'ana a fili take. Sai Allah yake kunna ummul kitabu, su ne suka kunshi kashi biyu bisa uku littafin, wato su ne suka fi yawa waɗannan ayoyin waɗanda suke a fili. Kun fahimta? Sai Allah ce wa ukharu mutashabihat, akwai kuma waɗansu ayoyi ɗan kaɗan a cikin wannan alqur'ani mutashabihat, waɗanda suke ma'anarsu tana zuwa ma'ana guda biyu, ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau. Sai Allah ce wa amma alladhina fi qulubihim zayghun, amma waɗanda a zukatansu akwai karkata, فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. ولأن بسبك ترسو أقويتو تا ذاك جسنا دي ولأن نم آيوي ولأن بسكي متشابهات بي أما دا جنسي في آيوي مهكمات سي جسنا قوقلي في بنتكي أكان آيوي ولأن بسكي متشابهات. الله أم بكيس بكي وفي قلوبهم زيكم, su ne wanda zukatansu akwai karkata. Allah ta'ala yake cewa wa ma ya'lamu tawilihi illa Allah, ba ko wanda ya san hakikanin fassara irin waɗannan ayoyin din ba Allah ba. Sai ce mu'minai masu ilimi warasikuna fil ilmi, waɗanda suka kai matuƙa a cikin ilimi na imani, yaƙulu da suna cewa kullum min inda rabbina, dukkaninsu daga ubangijin musulmi. Wato waɗanda suke muminai sun yadda da ƙura'anin gaba ɗayansa, amma suna ƙoƙari su bi ayoyi waɗanda suke muhkama sai su fitar da hukunci. Amma waɗanda suke zuciyarsu akwai baraka sai suke ta bin wannan mutashabihat din don neman fitina, don neman kuma karkatar da mutane. Ina fata kun fahimta. Mahallin shahid dalilin kawo wannan ayar shi ne don mu fahimci ayoyin Qur'ani guda biyu ne, akwai muhkamat akwai mutashabihat. To dukkan matsalar da ta shafi aƙida wadda ake buƙata ka ƙudurce a zuciyarka, dole a kafa mata hujja. Idan da ayar Qur'ani ne, to dole ayar ta zanto muhkamat, sannan kuma ta zanto sari'un, kai tsaye take ishara da aƙidar, ba ta buƙata a yi dogon zagaye, a kai tsaye. Ina fata kuna fahimta. To shi ne abin da ake nufi. To shi yasa malam da yake littafinsa ya gina shi a kan aƙida ne. Kuma tafiyar Ahlus Sunna wal Jama'a kullum abin da suke ƙoƙari duk maganar da suka faɗa shi ne su kawo mata ayar Ƙur'ani ko hadisi ingantacce. Tunda aka soma littafin kullum da haka ake ta tafiya. To shi yasa da ya zo nan tun da babin aƙida ne sai yake son ya tabbatar maka cewa kalmar shahada rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar. Sai ya soma maka da kalmar shahada. To ita kalmar shahada menene dalilin da ya sa aka ce rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci? Sai ya tabbatar da maganar sa da mai da ayar Qur'ani. Yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Ina fata kun fahimta. Kun ga ayar Qur'anin da ya kafa hujja da ita kat'iyyat thubuti kat'iyyat dilala. Ko mutum bai san larabci ba, idan aka ce masa kalmar shahada ya yi kalmar shahada, ai kaga zai ce ashhadu an la ilaha illallah, ba zai faɗa haka ba, ai take kalmar shahada ba. To sai aka ce me ye dalilin ta a cikin Alqur'ani? Sai malam ya ce Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illahu. Maganar ta fi dalili ko ba ta fita ba? To wannan shi ne inda Ahlus Sunna suka gagara. Kai tsaye ayar Allah yake shahidallahu, Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa, babu wani abun bauta a cikin sama ko ƙasa, illa huwa sai dai Allah. Wato ba wani abun da za a bauta tamawa a bisa cancanta, a sama yake ko a ƙasa yake, mutum ne ko aljani, waliyi ne ko annabi ne, manzo ne ko ba manzo ba, salihin bawa ne ko ba salihin bawa ba, gunki ne ko menene za a bauta tamawa, Allah ya ce ba wani abun bauta a bayan ƙasa a bisa cancanta, illa huwa sai dai shi Allah. Wannan shaidawar sai Allah yake cewa ta fito daga ɓangarori guda uku ne. Ɓangare na farko Allah, Allah ya shaida. Ɓangare na biyu sai ce wal mala'ikatu, mala'iku ma sun shaida. Saboda mala'iku ba irinmu ba ne ba, su an halicce su ne don ibada, ba sa taurin kai. Ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli, su da kansu suka ce nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah da kansa yake la ya'suna Allah ma amarahum. Sai Allah yake to mala'ikun duk da ke cikin sama sun shaida Allah kawai yake da haƙƙin abota ta mu. Duk da aka ɗauki haƙƙin Allah aka bashi, to an bashi ne ba bisa cancanta ba. Wanda ke da haƙƙin abota ta masa shi ne Allah. Allah ya shaida haka, mala'iku sun shaida haka. Sai Allah ya ce wa ulul ilmi, da ma'abuta ilimi. In an ce ma'abuta ilimi a cikin 'yan adam ke, duk wanda yake mai ilimi ne a cikin 'yan adam, kar ku manta in an ce ilimi kuma abinda ake nufi da shi shine wahayi duk abinda ba wahayi ba to wannan ba a kira sai ilimi ina fata kuna bayyana wata sabuwar magana ko duk abinda ba wahayi ba ba a kira sai ilimi ko a ce al-ilmu ko a ce al-wahayi ko a ce al-basira duka ma'anar su daya cikin al-Qur'ani akan ce al-ilmu ana nufin wahayi akan ce al-basira ana nufin wahayi akan ce al-wahayi ana nufin wahayi duka wannan akwai misalan su mun tabawa lokacin da muke tafsiri misali guda daya Allah ya ce qul hadhihi sabili ad'u sai ce me ala basiratin ana wa manittabani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin yace hadhihi sabili wannan tafarkin na kiran mutane zuwa ga bautar Allah shine tafarki na aka ce annabi ya gaya mu duniya ga baki daya wa manittabani da duk wanda zai bi ni to zai kira mutane zuwa ga mai tauhidi wa subhanallah sai ya tabbata ga Allah sai Allah ya ce ka ce musu kuma kana kiran mutane din nan ala basiratin a bisa hujja ala basiratin a bisa ilimi menene ilimi nan wahayi da ya zo musu daga Allah Allah ya ce wa subhanallah sai ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin da dai ba na daga cikin masu shirka da Allah ina fata ana fahimta sun an ce masu ilimi a harshen shari'ar musulunci ana nufin malamai waɗanda suka san Allah ya ce annabi ya ce ba waɗanda ke da baƙaƙen alluna ba waɗanda ke hallakar da 'yan siyasa waɗanda ake ɗaukar dukiyar jama'a ake ba su suna gina kansu da 'ya'yansu ba waɗannan ake nufi ba abin da ake nufi ar-rabbaniyun da Allah ya ce walakin kunu rabbaniyuna بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون waɗannan su ake kira malamai ba kuma ɗan damfara ba waɗanda suka fito da riga addini su kuma suke ta cutar da ilai waɗanda ba su gane ba yau an kira su maulidi a can su je su kai kuɗi gobe an kira su maulidi a can su je su kai kuɗi jibi an kira su can a ce za a yi sauka wani lokacin ma a ce za a yi taron zikiri amma sai an ba da kuɗi to ba waɗannan ba waɗannan 'yan damfara ne 'yan 419 ke waɗannan masu ci da addini kenan su ne waɗanda malamin akugari tun a farko ya gaya masa ka shaidin kaɗu waɗanda ke cin arziki suke cin arziki da sunan addini bayan kuma ne ba su da alaƙa da addini ta kusa ko ta nesa suna zaune ba sa kiran mutane ba cewa Allah ya ce annabi ya ce kawai zaune suke kawo musu kuɗi su ci abinci saboda me dukkaninsu suna da awar cewa su waliyai ne ko kuma 'ya'yan waliyai ne to ba irin waɗannan ba malamai abinda ake nufi waɗanda za su ce Allah ya ce annabi ya ce waɗanda in kana da matsala alwala sallah azumi zakka haji aure za ka jefe musu tambaya waɗannan su ake kira malamai ina fata ana fahimta to kaga ko ba wanda zai doshi masu bakaken allunan can da masu zuwa kabari suna aikan yaransu suna tono wani abu ana shirka ba wanda zai je wajen su ga tambaya akan idda ko saki ko ta kaba sai dai a je musu da me da kudin sadaka dan me dan addu'a addu'a akan me adalci ya ci gaba a zalunci ya ci gaba addu'a akan me akan ainihin amara ta ci gaba a haƙinci da son zuciya ci gaba ba irin waɗannan ba malamai a nan su ne waɗanda suka san Allah ya ce annabi ya ce to kuma duk duniya Allah ya ce su kaɗai ne ke tsoron sa domin ya kawo adatul hasar ya ce innama yakhshallaha min ibadihi sai ce al-ulama kaɗai in har akwai masu tsoron Allah a cikin bayi ya ce to malamai ne kawai duk wanda yake ba malami ba to in ya ji tsoron Allah to irin tsoron da yake bi ma kura da zaki da kunama da maciji kana jin tsoron su ne bambancin tsoron su da kuma tsoron Allah kana jin tsoron kunama amma ba ka girmama kunama kunye ta kike kana jin tsoron kura dan ka ta cinye ka amma ba ka girmama ta kana jin tsoron zaki dan me kai ya kashe ka amma ba ka girmama shi to bambancin su da tsoron malamai shine su malamai suna tsoron Allah tare da girmama Allah saboda me sun san Allah amma duk abin da baka sani ba ba lalle bane ba in ka ji tsoron sa ka girmama shi shi yasa wani malami yake cewa shi malami shine ya san malami domin da ya kasance jahili sai yayi ilimi sai ya san wane ne malami wane ne jahili yace amma jahili bai san malami ba saboda da can bai kasance malami ba balle ya bambanta malanta da kuma jahili yace al-alimu ya'rifu al-alima li'annahu kana aliman yace wal jahilu la ya'rifu al-alima li'annahu lam yakun aliman ina fata kuna fahimta to waɗannan sai Allah yake wannan sheda ce da ta samu bangaro ku sheda daga bangaro guda uku Allah da kansa ya sheda mala'iku sun sheda sai yake wa ulul ilmi da malamai na gaskiya su ma sun sheda me suka sheda aqiman bil qist suna tsaye da adalci me suka sheda la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa a sama ko a ƙasa sai shi Allah mabuwayi da ɗaukaka al-azizu kuma gwani hakimin kuma wato al-azizu mabuwayi hakimin kuma gwani a cikin hukuncin ka gani sarihun sahihun sarihun kai tsaye yace ashhadu an la ilaha illallah hujjata sai ma lai kawo maka wannan ayar ina fata kun fahimta ta da wannan ayar ba ta ɗaukar wata ma'ana in ba wannan da aka fassara ta da ita ma'anarta guda ɗaya ce tak to haka dukkan matsaloli da suka shafi aƙida dole a kawo musu nassi nassin kuma dole ku lura ya zama sahihun sarihun a fili saro-saro a fili kamar rana lokacin azahar sai ya ce wa ma'anaha ma'anar da wannan abinda muka faɗa ma'anarta aina ma'abuda bi haqqin illallah ba wani abin da ke da haqqin a baututa masa ba Allah an kawo aka ce bi haqqin ba wani abin da ya cancanta a baututa masa da gaskiya ba Allah saboda me a cikin bayi akwai wanda ake baututa masa to duk wanda za a baututa masa kuma kar ku ruɗe mun riga mun faɗa tun baya in an ce bauta ka daina takaita shi da sallah azumi zakka haji a'a ɗaukar haƙƙin Allah a baiwa wani a cikin rububiyya ne ko a cikin ibada ne ko a cikin ainihin asma'u wa sifat ka ɗau haƙƙin Allah Allah shi kaɗai ne ke yin halitta Allah shi kaɗai ke ba da arziki Allah shi kaɗai ke tsora mutum Allah shi kaɗai ke ba da nasara ka ɗauka ga wani zai iya ba da nasara to shi kenan ka ɗauki haƙƙin Allah ka kai ma wani wancan ɗin ya zama gunkinka kai kuma ka zama mai bautar gunki kowaye kuwa aka ba wannan matsayin an fahimci wannan sai malam yake la ma'budu bi haqqin illallah malam yake la ilaha nafiyan jami a ma yi ƙubatu min dunillah da kake la ilaha mala yake korewa kai ka kore jami a ma yi ƙubatu dukkan abin da ake bautata mawa ka kore shi har da Allah ba gaba ɗaya ka kore da kake la ilaha sai ka tsaya ka ce babu abin bautawa kwata-kwata shine kuskuren da malam Bahaushe yake so nawa za ka ji mutum ya ce la ilaha la sai ya shiru so nawa iyaye mata za ka ji ce la
mun shiga uku nan ta kore har Allah ma ta kore ga baki daya wannan shine musiba idan ka faɗa ka da za ka fati ka mutu da ishtiqadi shikenan ka mutu ba cikin musulunci ba domin ka kore duka har Allah ka kore ga baki daya sai malum yace illa Allah sai dai Allah kace babu wani abun bauta kamawa sai Allah a sama da ƙasa da ina duk wani abun bauta ko da an bautata masa to an bauta masa ba bisa gaskiya ba babu dalili a cikin bautar Allah ne kawai ya cancanta a bautata masa an fahimci wannan sai malam yake musabbital ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu fi ibadatihi kana tabbatar ma Allah cewa shi kadai ke da haƙƙin abautata masa ba da abokin tarayya a cikin ibadarsa kama annahu laysa lahu sharikun fil mulk fi mulkihi kamar yadda Allah baya da abokin tarayya a cikin mulkin sa to kuma baya da abokin tarayya a cikin ibada duk abin da yake na Allah ne in an ce wannan haƙƙi ne na Allah to daukace a baiwa wani shi ake kira shirka domin Allah baya da abokin tarayya a cikin ne a cikin ibada kamar yadda baya da abokin tarayya a cikin ne a cikin mulkin sa yanzu kaga mutane da yawa suna neman kujera suna tafiya wajen bokaye a musu duku ko a musu dabo amma kuma a zuciyarsu da za ka tambaye su kai yanzu kana ga wane zai iya baka wannan takardar ko wane zai iya baka wannan kujerar zai ce maka a'a ai mai bada mulki shine Allah to in haka ne me yasa ka tafi can a magance duk in an ce bada mulki ko bada arziki ko halitta sama halitta ƙasa halitta ɗan adam duk wanda ka tambaya cikin sauki zai ce maka wake yin wannan gargaɗin za su ce Allah ne amma kuma lokacin da mutum ya zo a aikace abin ya same shi ya tsaya takarar siyasa sai ya kasa ku ba zai yanzu ba da ake one party system ko? To shi din ma an zo wajen primary election din ai ka duba hayaniyar da ake yi wannan ya tafi Nijar wannan ya tafi Sudan wannan ya tafi ina ne wannan duk a yi musu gabo-gabo kawai gabo da ai screening din su kawai wannan shi ne asalin shirka in dai ka yarda har a zuciyarka Allah ke ba da mulki to ka koma kai ka roƙe shi mana ai tolan gini tolan zai ne ko Allah ya ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ayat din ga sanan kowa ya hake ki har kuma in siyasa kan minbari ma zaka yi ta karantawa ai ba nan na da maturin wani malami wani dan ko wannan ya karanta mu ba sa yi ita anan ana kan ta ki kala ku ga jin yanzu ina yake ka ga tsiyar duniya ce sai ke tattaɓa ɓargaza ko baka zuni ba watakila lokacin ka ya kusa shi yasa aka ce ba farkon ba ƙarshen al'umuru tu'tabaru sawatama al'amura ƙarshen ake duba shi yasa ka yi taka tsantsan malai ce wa tafsiruha amma kana neman tafsirin wannan kalmar alladhi yuwaddihuha wanda zai fito maka da ma'anar tafsiri qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ولكن تفسير لا إله إلا الله الله يكتبه وإذ قال إبراهيم تنام سلوك تبدأ النبي إبراهيم يأتي لأبيه جبابا wa qaumihi kuma yace da mutanansa innani bara'un mimma ta'buduna ni na barranta da dukkan abin da kuke bauta kama kaga yayi daidai da la ilaha ko yace ni na barranta da dukkan abin da kuke bauta ta mawa kaga shine la ilaha sayce illa alladhi fatarani wa innahu sayahdi sai dai wannan da ya kage halitta ta fa innahu sayahdi shi kam da sun zai shiryar da ni waye ya kage halittar sa shine Allah ta'ala kaga yayi dace da illa allahi domin Allah shi kadai ne ke halitta ahlus sunnah magana a fili ba kwaranci ba misali na shirme kaga wannan nassin zahirin fassarar kalmar shahada ke daga bakin wa daga bakin annabi Ibrahim a cikin wata sura a cikin sura alqur'ani innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi sai Allah yake waja'alaha sai muka sanya ta ita me ita wannan kalmar kalimatan baqiyatan kalma tabbatacciya wanzajiya fi aqibihi a cikin wadanda za su biyo bayan sa la'allahum yarji'un watakila sa dawo mata Allah ya sanya wannan kalmar ta tauhidi kalmar bautata masa shi daya ubangiji ya sanya ta ta zanto kalma ce ta dindindin har zuwa ranar tashin kiyama in dai an ce wannan addini ne wanda ya zo daga Allah to abin da yake tafiya a kansa kenan babu abin bautata mawa sai Allah shi daya waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'annahu yarji'un وقوله هكذا نفذ الله تعالى قل يا اهل الكتاب الله يكي يقول ان ذاك بيو للكتاب كاب يهود ونصارى كين سي الله يكي تعالوا الى كلمتي كذوا ga wata kalma guda daya tak kalma ta kilo sawa um bainana wa bainakum wanda zata daidaita tsakanin mu da tsakanin mu masu tauhidi da kuma ku da kuke yin shirka tsakanin masu bauta Allah da masu bauta Isa dan Maryam tsakanin masu bauta Allah da masu bauta gunki Allah yake ku taho gaba ɗayan ku ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum menene kalmar Allah na abuda illallah kada mu kuskura mu bauta ta mu wani wanda ba Allah ba wala nushriku bihi shay'a wala mushrik bihi shay'a kada kuma mu sake bi tarayya da Allah da wani abu a cikin bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada sashen mu ya riki sashi ya mai da shi alloli muna dauka haƙƙin Allah muna ba su shine arbab mu mai da su alloli mu mai da su suna da fawa irin ta Allah mai da su za su ce yin aikin da Allah yake yi Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah Allah yake fa in tawallu idan suka juya baya suka ki yadda da bauta ta mu Allah shi daya suka ki yadda da in hada Allah da wani a cikin bauta suka ki yadda wato su kadaita Allah a cikin bauta sun doge sai sun masa shirka Allah ta'ala ce fa qulu shahadu ku musulmi ku kalle su ku ce ushhadu to ku sheda bi annana muslimi bi anna muslimuna cewa mu mun kajira aiki ibada ku ta shirka to ku sheda mu ba za mu yi mu mun mika wuya mu zuwa ga ka duba yahuda sun rabu kashi nawa kashi 70 da daya maza Allah yake nasara sun kasu kashi 72 amma duk da rabon nan nasu ga rabe-raben su Allah ya ce ka kira su zuwa ga kalma guda ɗaya tak wace kalma ce Allah na abu da illallah shi ne la ilaha illallah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada mu ɗau haƙƙin Allah aikin Allah mu je mu ɗauka mu ba wani Allah ya ce idan suka juya baya to ku kalle su ku ce to ku shaida cewa mu mun miƙa wuya zuwa ga Allah aikin ku na shirka ba ma ciki ina fata kun bayyanci wannan duka da nassin ayoyin Qur'ani shi yasa wanda ke zagi Muhammad Abdul Wahhab a ce wahabiyawa ne aka ce ko kawo a cikin littafin sa irin ka tofar da ke a cikin littafin babu wallahi ba za ka iya karanta jawahirin ma'ani ba yadda ake karanta littafin nan ba zai karanta ba dan wata ka tofar duk misalin ka da za ka yi da ruwa da turare ba za ka iya ba bane yi sai mana ya ci gaba da kawo maka aya wato wannan kenan ya kawo dalilin kalmar shahada ayoyi guda aya guda daya sai ya fassara ta da ayoyi guda biyu ayar da ya kafa hujja da ita shine ayar da take cikin suratu Ali Imran shahidallahu wanda muka karanta ita wannan aya ita ce malam sai ya fassara ta da ayoyi guda biyu da suke nuna fassara ko tafsirin kalmar shahada da ayoyin Al-Qur'ani. Aya ta farko wa idh qala Ibrahim li abihi. Aya ta biyu da malam ya karanta shine aya mai da take a cikin suratu Ali Imran qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum. Kun fahimci wannan? Idan ana so ka ƙara wani dalili na gaba dalilin na gaba akan kalmar shahada tabbatar wa Allah bautata wa Allah shi daya da nassin Al-Qur'ani ubangiji mabuwayi da kuka gaya mu annabin sa fa alam annahu la ilaha illa Allah wa sabbih zambika a wata ayar Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahu la ilaha illa Allah yastakbiruna kaga la ilaha illa Allah لا إله إلا الله كيف إني كيف وحكت في أهل السنة سيبان قلت كلمة شهادة نبي سيني محمد رسول الله إذا ممكن يقول المسلمين ترأيكي كي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله wannan bangaren yana nuna cewa hadda yake tare da ɗayan ba sa rabuwa idan ka ce la ilaha illallah sai baka ce muhammadur rasulullah to har yanzu kana nan a matsayinka na kafiri arni idan ka ce ashhadu anna muhammadur rasulullah baka ce ashhadu an la ilaha illallah ba sai yanzu kana nan a matsayinka na wanda bai shiga musulunci menene dalilin wannan a cikin alqur'ani shahadatu anna muhammadur rasulullah menene dalilin ta a cikin alqur'ani sai malam yace Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله اكبر ما ليتي الله ياتي في كتاب سوره التوبه لقد جاءكم حقيقه يا مؤمن رسول والمرسول مسمى من انفسكم بجدكم فتوبوا باري بني ba aljani bane ba a daga cikin ku zuwa ku shan ada min anfusikum daga cikin ku zuwa ku larabawa min anfusikum daga cikin ku kuwa ku yan adam ba aiko mala'ika ba aiko muku wanda ba ku sani ba an aiko muku mutum a cikin ku ya tashi an haife shi kun san asalin sa kun san nasabar sa sai Allah ya ce alizun alayhi yana yi masa nauyi a kansa ma abittum irin duk abin da zai wahalar da ku duk abin da zai wahalar da ku Allah ba manzo Allah ba ya ta ka duba sifar sa a ce in kaga mutum yana tsananta ma kansa cikin wannan addini to bai fahimci addini ba bai fahimci addini domin manzo Allah ya ce azizun alayhi ma anittum sai Allah ya ce harisun alaykum shi ne ka tsayi ne a kanku a bisa shirya ku dukkan abin da zai kai ku aljanna to shi yana kwaɗayi a kan sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina kuma dangane da mu'minai da raqufun bi tawfiq rahimun ko bi dukkan su ina fata kun bayyana wato wannan shine hujjar malam da yace fakan Allah da yake bangaren kalmar shahada na biyu dalilin su shine wannan aya sai ma da yace wa ma'ana shahadati anna muhammadur rasulullah abinda ake nufi da cewa na shaida cewa annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ma da yace ta tattaro akan al'amura guda huɗu saurari da kyau dole sai ka yarda da waɗannan abubuwan guda huɗu sannan za a yarda da cewa ka yi imani annabi muhammad manzon Allah ne amma ko ka faɗa daga baki sai aka samu ɗaya daga cikin hudun nan ba ka yarda da shi ba ko ba ka aiki da shi sai a ce a ya hayar zuwa ka shaida sai ma mai ce abu na farko sa'atuhu fima amar yi masa biyayya cikin duk abin da ya umurta ko ka gane ko ba ka gane ko ka fahimta ko ba ka fahimta ka san hikima ko ba ka san hikima ba dole ka yi masa sa'a cikin duk abin da ya umurta jama'a mun gane shine ka'ida ta farko na cewa ka yarda da manzo Allah cewa shi annabi Allah amma ka ce ka yarda shi manzo Allah ne an ce ga sunan sa kuma ka ce ka dauko bid'a ka sanya ga sunan sa kunkuru a cikin hadisi wanda baka isa ka kare ta hadisin ba saboda kamar yadda muke ta maimaitawa hanya ɗaya ce ake ƙarya ta hadisi ko a ce hadisin bai inganta ba ko a ce hadisi ne na ƙarya hanya ɗaya ce ita ce hanya ta ilimi ba hanya ta hankali ba duk inda ba ku ilimi ku ce abin da suka sani kenan in an tabbatar da abu da ilimi to ba ka da hujjar da za ka rushe wannan abin sai ka biyo ta hanyar ilimi ba ta hanyar jahilci da tunaninka an bai zuwa da yanzu wannan har sai ai kowa ya ga menene ne ga ba ilimi bane wai ita to ta lalace jahilci ne zai gyara ka ko ne okay to sai musulunci shine zaka ce da hankali ko ba ku bai ta ba ilimi ne yayi ta so ba abinda zai lalata ta ko ya gyara ta sai ne to haka an-nusus shar'iyya ayar qur'ani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bukata hankalin mai hankali musamman a wannan lokacin da wanda da yawa ba hankalin ma ba mutum to wanda yake ya zauna irin masallaci irin wannan da irin abu kawai a kai masa hauka yana baza kullun jahili saboda kawai ya sa jahilin ga hanya daya ake rushe hadisi shine hanya ta ilimi ba hanya ta hankali ba domin hankalin ka kai da kake da shi ga kusa shi ne akwai abaiban da a cikin alqur'ani ya wuce tunanin ka da hankalin ka da basirar ka sai dai ka ce amanna mun yi imani yanzu aka ce sama ta daya idan ka dauke ta akan sama ta biyu aka ce kamar ka jefa kwandala ne a cikin jeji wato aka ce misali an sarkin nan ka jefa ta a cikin masallacin nan ina ta tare babu inda ta tare ko ai masallacin ya fi an sarkin girma ko to sai aka ce kuma masallacin akan har sarkin ne hankali zai dauka ku ba da amsa ba hankalinka ba zai dauka ba to sai aka ce sama ta daya kankancin ka akan sama ta biyu kamar ka jefa kwandala ne a cikin jeji amma sama ta biyu kuma tana akan sama ta daya wato kamar har sai din ne kenan ka dole masallaci kan akan ka haka ne ga bai dauka ba amma kuma haka Allah ya faɗa sannan ta uku haka haka har ka je sama ta bakwai gaba ɗayan sammai bakwai ɗin in ka haɗa su ka jefa a kan kursiyin Allah aka ce kamar ka jefa taro ne a cikin jeji dukkanin sun gaba ɗayan su da sammai bakwai da al'arshin sai aka ce in ka tara su ka jefa a kan wato al'arshin Ubangiji da sammai bakwai da kursiyin nasu in ka tara su ka jefa akan gadan mulkin Ubangiji aka ce kamar ka jefa kwandala a cikin jeji. Amma ina kursiyun take yana a sama, ina al'arshin yake yana a sama, ita kanta al'arshin aka ce tana kan ruwa, ina ruwan yake yana a sama. A hakan yake wasu a kursiyu hussa ma wato al'arhu, kujera kawai ta mulkin Ubangiji ta yalwaci zan mai da kansai. Tonar sai ka ce bai dace da hankali yau ba za mu yi imani ba, a sai hadisin annabi ne za ka fassara shi da hankali. Ina fata kuna fahimta. Wato an kai wani lamur ne da rashin kunya sai mu mutane yawa, abinda suke karantawa na waɗansu mutane da suke rubutu kuntika-kuntikan arna suka jefa a cikin intanet, sai mutum ya zo yana karanta shi yanzu wai kamar shi ne ya zo ma karanta mu. Wallahi wallahi sai kuma ya ta sata wannan abun nan ɗin mutane yana ta yin bayani, zai ka ji kamar shi ne ya zo da wani bayani. Nan gurin kuma sata fasaha waɗansu suka yi tunda su kuma malaman da suke zamani da su sun gaya musu sun masu raddi cikin wannan jahilcin da suka yaɗa a bayan ƙasa. Saboda haka in an ce Qur'ani, an ce hadisi, ba a buƙatar tunanin mai tunani, ba a buƙatar basirar mai basira, ana fahimtarsa ne da ilimi. Ba ka da hanyar da za ka rushe hadisi da hankalinka, dole sai ta hanya guda ɗaya, ta hanyoyin da malamai suka shimfi ɗana ne da ke tabbatar da cewa wannan ya inganta ko bai inganta ba, a nan ne gidan ke saka. Amma don ka tsara jami'ai a tsakani, mutum ne ya tsara zuwa almajiran ku kawai yake gaya masa ko ku ba wanda zai kana zai tsinka, amma ya rubuta takardar mara ka tafi jami'a, ka je ka ce a tara maka malamai za ka kare wannan abu. Inda ka gani mutane sun shekara 80, wani ya shekara 70 a kan matsalar yana ta bincike a kanta, je gama da gabansa a kara ma 4 ko 5 ka ce za ka kara wannan shirin da kake yi a gaban yara. Wallahi a kodan da in ka tsaya a gaban nasu ma karatun ma ba za ka yi. Yadda muke karanta ayar Qur'anin nan, akwai lokacin da zan defense ɗina, wallahi na nemi aya guda ɗaya da zan kare wani dalili na rasa cikin Al-Qur'ani. A daidai lokacin da kuma na fi shekara 29 da haddace ayar Qur'ani, amma na nemi ta sama da ƙasa na rasa wallahi. Amma kawai wani yana gida kawai ba inda ya je kawai shirme, mutum yana maza kundin jahilci a gaban mutane da ba za su iya sanin girginsa ba, kuma har a ta yawo da abin sun zama kawai kamar waɗansu abin nan. Kawai mutum da hankali zai rushe a jisan da shekara 1000 da ta wuce an tabbatar da ingancinsa, wani hankali gare ka yau kuma wani ilimi ka yi. An nusus shar'iyya din nan duk ba da Hausa ka rubuta ba, duk da Larabci ne, kafin ma ka fahimci Larabcin waɗansu malaman aiki ne. Sannan ƙa'idoji da aka kirga na ilimi da yawa ba su so ballanta na ba ka zo ku ce za ka abu nan, an ga kowane mutum za ka ga dagar yana karanta abu hatta a ayar Qur'ani ba, shi wanda kuka ce wannan shi zan mayar da mutane masu kamar da shi abin sauraro, kuna jan sa ba nuno shi akan irin wannan lambarin da ƙatuwa alkyabba da rawani, ayar Qur'ani guda ɗaya ya yi kuskure kusan guda 5 cikin karanta ya shigar da abin da kwata-kwata ma ba ku shiga cikin Al-Qur'ani, kuma yin kamar mai kawo. Saboda taron makafi ne dama, yi ta maimaita barnar a matuƙa su gyarawa. Saboda haka ƙa'ida ta farko ce nan, tsara hufi ma amar. Ƙa'ida ta biyu, wata biyu hufi ma akbar, a gaskata annabi cikin duk abin da abin da ya ba da labari. Duk abin da annabi ya ba da labari, to a gaskata shi. Ba ka da hujja da za ka ce ba daidai ba ne wannan ya saba ma hankali ba mu yadda ba, ba ka da hujja komai. Manzo Allah ya ce ya tafi tun daga baitul haram aka ɗauke shi har zuwa baitul maqdis, daga nan aka ɗauke shi har zuwa sidratul muntaha. Ba ka da hujja da za ka ce a ai lokacin da ba kirki to ya aka yi filin kusan shekara 10 da ta wuce, ko wani jami'in a nan zan yi yanzu wannan filin yake cewa to kun ci annabi yayi iraji da miraji yayi kalle
ana
shekara kusan 10 ta wuce ana gurin wallahi ake ce masa kabba to kun ba kai da yayi iraji da miraji ba to dan me kai zama da qur'anin da baki da abu na uku wasu ina bu ma na ha anuhu ma anuhu na ha warka kalifanci dukkan abin da manzon Allah ya hana koye tsawa alama ce da ke nuna kayan ka da manzon Allah duk abin da aka ce annabi ya hana ko kawai ka hannu manzon Allah ya yi tsawa kan abin to ka hannu alama ce da ke nuna kenan kayan ka da shi zuciyarka ta yadda kuma gabanka sun yadda abu na hudu wanda yake ya fi sauran wahala wa Allah yuqbadu Allah illa bima shara'a kada abota kama Allah da komai kar abota kama Allah da wani tsari da yadda shi ya tsara sallallahu alaihi wasallam wato duk wanda zai bauta kama Allah to kar ya bauta kama Allah da wani tsari ko da dabara ko da hankalinsa ko da abin da ya gada a'a ya tsaya ya gaya manzon Allah ya tsara wannan abin sai ya bauta kama Allah waɗannan su ne imani ga manzon Allah sai sun matu guda hudu nan kana za a ce mutum ya yi yadda da manzancin Allah sallallahu alaihi wasallam daya idan ka saba to akwai alamar tambaya a imanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kowanne za ka kawo masa dalilai a cikin alkur'ani malam bai kawo masa dalilai ba to amma bari mu kawo kada mai magana ya ɗauka cewa shashi faɗi muke domin mun faɗa muka ce aqida ahlus sunna duk abin da suke za su raka shi da ayar qur'ani da hadisi hadisin kuma ingantacce ba hadisi ba shi ba na farko da aka ce ta'atuhu fi ma amara yi masa biyayya cikin abin da ya umurni wannan wajibi yasa a cikin alqur'ani kakab ba inda Allah ya ce ku so shi sai dai inda aka ce ku yi masa biyayya saboda dan ka kaunaci mutum ba kai masa da'a ba to ai ƙarya ke kawai na ce ina son ka wajen zabe ka tsaya takara na kawo hoton ka na lika na sa ina ne ko ina kawai magana ka nake da aka zo ranar zabe sai aka ce a fita a yi zabe kawai ne kwanciya na gani da iyalai na gida zai yadda cewa kana fashi to ga abin da an karce kun gane amma an zo ne a kan shi ke nan kowa kuma yana da ja'ali duk ayoyin qur'ani suka ce ku yi masa biyayya saboda an san ba yadda za ka yi biyayya ga mutumin da ba ka so nuna ma mutum ɗaya wanda ba ka san shi kuma kai masa biyayya in ba tilasta ka aka yi ba nuna mutum ɗaya babu alamar ƙauna shi ne kai ne biyayya shi yasa sai aka ce ku bi shi saboda mai in ka bi shi ai kana da shi ke nan Allah ya ce a cikin suratul ali imran qul atiqu Allah war rasul ku bi Allah ku fasa biyayya kuma ku yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul kafin da yace ya ayyuha alladhina amanu ya ku da ku kai imani sai yace atiqu Allah wa atiqu ar-rasul kaga yayi dai ne ta'atuhu fi ma amara Allah yake fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu Allah ta'ala yake wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainakum qul aqimu allaha war rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma hum mila wa alaykum ma hum minkum shi yasa malam amin yace da'atuhu fi ma amara tulaki wa da'a cikin duk abin da yake umarni in kake yi maka da'a Allah ya faɗa muninan gaskiya in an kiraye su zuwa ga Allah cewa suke sunu imani Allah ta'ala yake cewa dangane da mu'minai innama kana qawlul mu'minina wal mu'minat innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na mun ji kuma mun ji biyayya kaga an ce annabi ya ce magana ta riga ta tsari sallallahu alaihi Allah ya zargi mu'mini yake wa ma kana li mu'mini bai dacewa a ce wannan mu'mini ne bai dacewa kuma bai dacewa har abada a ce wannan mu'mini ne kuma yace idza qada Allahu wa rasuluhu an yakuna lahum khiyara in yakuna lahum khiyara min amrihim bai dace ba ga mu'mini idan an ce Allah ya ce annabi ya ce shi yana neman zaki ashe dole a masa biyayya kenan sharadi da biyu wa tasdiquhu fi ma akbar duk abin da manzo Allah ya faɗa dole a gaskata shi shi da Allah yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabaqu nuran alladhi kuntum ba'a dole a gaskata shi duk abin da ya bada labari dole ku yi masa biyayya yasa Allah ta'ala ya kira mu ne yace Allah wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kana mu'minina dole a gaskata sallallahu alaihi wasallam saboda me yake da labarin sama shine wahayi yake zo maka so ya san abin da ba su sani ba an tsaga shi da wata martaba wanda ba wanda yake wannan martaba so dole duk abin da ya faɗa a gaskata shi saboda ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun allamahu nubir rajim fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fa kana qaba qawsayn fa awha ila abdihi ma awha ma kadaba al fu'ad ma ra'a Allah ke afatumarunahu bima yara yanzu za ku kayyata shi za ku shakka cikin al'amarin cikin abin da ya gani la tajara wa ayatun inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga al-basaru wa ma tagha la tajara min ayati rabbil kubra Allahu akbar sallallahu alaihi wa sallam kenan dole a gaskata shi wajtinabu ma anhu najd ma naha anhu wa bajar dole a nisanci abin da duk annabi ya hana koyarwa a kai yasa Allah ya yi alƙawarin yin azaba ga dukkan wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala yana magana da munafikai yace alam ya alamu annahu man yuhadibillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha ذَلِكَ الْكِذْبُ الْعَظِيمُ الله يجي والله شي ne kaskanci su munafiqai ba su ne bane wanda bi ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah lalle ku jahannama tashi ce a cikin suratul nisa wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha ذَلِكَ الْكِذْبُ الْعَظِيمُ lokacin da sa'ad yadda ji musulunci ba masu suke ba za su ci abinci ba ba za su shiga inuwa ba ba za su sha ruwa ba za ta zauna har mutuwa ta kashe ta sai ya bi musulunci shi kuma yana tsananin zanta domin har ana yi intiya cewa in har goyi ake ma ya'ya ma ka ita kai biyayya irin wanda sa'ada yake ma uwarsa ta rikin da biyo ka yau ga shi ta ce ba za ta ta abinci ba za ta sha ba za ta shiga inuwa ba sai ya bar addinin da ya shiga na annabi sallallahu alaihi wa sallam ni ba ita ba zai bari ba ya je ya dawo ya je ya dawo inna ta abinci ko kuwa ta zauna ya alana shi haƙura har dai sau uku ya zo ya ce to kin gani wallahi da za ki shekarar dubu kuma da za a ba ki rai guda dubu ai tattire su suna fita an kare cire su ga baki dai ni ba mako wannan abin da nake a kai gaskiya duk lokacin da ka fahimce ta in imani ya kama zuciyar kamar yadda lalle ke kama kafa to ba ka horan tawari ko tawarwai kace ne kace ni ko wata kai lalle maka gaske ne malamin su ce istazallat wa aqalat wa sharibat wa naqalat bila ilaha illa allah sai ko wata koma inuwa aka kawo ruwa ta sha aka kawo abinci ta lamushi sannan aka nanka ya muka kalmar shahada jama'a can ka ji ta aje gojen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bada labari ya saukar da ayat qur'ani yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaluna man hada Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw abna'ahum aw ashiratuhum Allah ya yi bilahi da tawfiq nubi mun iman wa ayyadu rabbun idan dole annabi ya bada labari ya hada abu dole abu shi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya je tsayi amma da su imani da shi sai suka gefe shi manzo Allah ya daga hannu yana roƙon Allah kada ya musu azaba domin me akaba mu manzan Allah kai azaba za su Allah ta'ala ya kaji addu'a yace wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihi wa ma kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun wa ma lahum Allah yu'adhibuhum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kana awliya gaba ta wucin da shi malaike wa Allah yuqbalu Allah illa bima shara kada abauta ta ma Allah sai yadda annabi ya tsara domin ai babu wanda ya san waye Allah sai da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya san meye azumi meye zakani duk asha duk abin da muke a musulunci waye ya san ka zuwan manzo Allah babu wanda ya san ko ba za ka shiga cikin addinin sa ba kuma ka ce za ka kawo wani abin da shi bai kawo ba ko ba ku gani ba yanzu wanda ya hansar din na sai ya rakota da mi sai ya rakota da manuwa to haka kawai rana a saka don kai injiniya ne sai ka shiga cikin manuwa din ka ce to a cire kaza ka sassaƙala masa wani abu za ka yi ko ni injiniyan ka ba da yi kowa zai ah ba a kera ta da abin ba kai ne kawai ka ga ganin manuwar din gan karamba ne sai ka ce to ai a sa kaza a sa kaza a sa kaza inda ba za ka yi ba duk mun yadda da wannan tsarin duniya yanzu farkon ne da aka kera ta ce wannan aikin haka ne kana zuwa in ka makalamata wani abu ba za ka yi ba okay to shi kenan yanzu musulunci shine zaka kawo wani abu ka sa kuma a yarda in ba yadda muka ce eh an ki ba a san annabin haka ba ke to mutane ne suka cinsa wasu abubuwa aka ce ina da shi a Qur'ani ko hadisi babu sai suka ce ai ba a san annabi haka shi ke ko shi mutane suke ta yi ba muke ya annabi muke ya annabi yanzu a zaman nan namu wa zai kididdige salatin da muka yi daga na ce Muhammad sai ku ce me to shi yasa anan malam yace sharadi ne mai zaman kansa kar ka bauta ta ma Allah sai yadda annabi ya tsara saboda mai ubangiji baya san bid'a shi yasa sai turo annabi bayan ya turo shi sai bashi littafi bayan ya bashi littafi sai kawo mai karantar da shi shine mai shine malaika Jibril ga littafi ga malami ga kuma dan aiki dan aikin ya kawo littafin kuma aka ce ya zauna ya karantar da wanda aka aiko shine wa shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa hatta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya masa lokacin da ake saukar masa da Qur'ani yana gaggawa don ya haddace Allah yake masa la tuharrik bihi lisanaka bi ta'jalabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu ثم إن علينا الله أكبر أجتي سورة الطه الله يقول ولا تأذن بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وهي وقل رب ذني
أوكي كي يزيك تسيك ميمي تسيك كالا كمهيك شيء عيدا
شيء لأنك ركما وأنك كركي كذكاوة لا تحرك kada ka motsa harshen ka ita ajalabi dan gaggawa ka an da Qur'ani Allah yake kai shiru inna alaina jam'ahu wa qur'ani hakkin mu ne mu tsara Qur'ani a cikin zuciyarka wa qur'ana hakkin mu ne kuma mu gudanar da karanta shi akan harshen ka ke cikin wannan littafi a cikin Qur'ani ne duk aka ga ibadojin gabaki ɗaya sallah azumi da duk abin da muke yi asalin su yana cikin Qur'ani to kai yanzu sai ka kawo wani abin da baya cikin Qur'ani kai ce kuma in ba a yi ba ba a san Allah kuma yi mutane suka yarda Allah bai san bid'a shi yasa da ya turo annabi sai ya bashi wannan littafi shi yasa sai ya saukar masa ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani karfafu gabaci Allah da manzon Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulihi wattaqullaha kar gabaci Allah da annabin sa da yin wani aiki ku jira sai abinda Allah yake sai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi man hakuri wata magana mai kyau ta shekul islam bin karanta ta sai ya zama ta malai ne duka wannan magana idan mun kalle ta zamu same ta kuma a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniya al-islamu ala khamsi an gina musulunci ya san abubuwa guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zaka wa hajjil bayt wa sawm ramadan wannan kam ai kai tsaye ne ko Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Allah yake kansa ga gafara yake cewa inna din Allah alladhi huwa al-Islam mabniyun ala al-ala aslihi Shaykh al-Islam yake cewa kaga addinin nan na Allah alladhi huwa al-Islam wanda shine addinin musulunci mabniyun ala aslihi an gina shi akan asali guda foundation din da aka gina musulunci duk sannan bayan an gina aka dora abubuwa akai foundation ne daga bangarori guda kun gani al-awwal mana yake na farko anna abudallahi wahdahu la sharika lahu foundation da farko shine mu bautata ma Allah kada mu tarayya da shi da wani abu wannan shine foundation na farko idan ka je wajen boka kuma ka yadda da abin da boka ya fara to shikenan ka tafi cewa Allah koda ko kana yin sallah koda ko kana yin azumi ko irin kan hajji da umara amma za a zo a tafi wajen boka to da sallar ka da azumin ka da zakat ka duk shirme ne ba za ka gane cewa shirme kai ba aikin banza kai sai ka koma cikin ƙasa an dinne ka da to ai kai ka sai Allah ka shine boka kun gani sai malam yace asali na biyu anna abuduhu bima shara'ahu ala lillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine mu bautata ma Allah da abin da Allah ya shar'anta mana ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa sallam a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aida qur'anin da hadisi dimmi yo harshe duk daga bakin annabi suke fita kaga wanda suke ce ba su yarda ma da hadisi ba ya kamata a tambaye su to ya aka kuka gane wannan hadisi ne wannan kuma ayar qur'ani ya kamata su wannan bayani domin harshen da ya faɗa hadisin shi ya faɗi Qur'ani to kai tunda baka yarda da hadisin ba ya ake ka bambance wannan Qur'ani ne wannan hadisi sai ma da yace wa hadha li aslayni wadannan asallai guda biyu kuma haqiqatu qawluna sune ke tabbatar da maganar mu nashhadu an la ilaha illallah da muka ce babu abun bauta a bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad manzon Allah ne wannan shine asalin abun da muke nufi da asalai guda biyu sai yace fa bi shahadatul ula da sheda ta farko da kace ashhadu an la ilaha illallah ya'rifu al-ma'bud jalla wa ala da sheda farkon nan me sheda wake gane waye zai bauta mawa ina fata kun bayyana ko abin da zaka ga sun yi shiru ai da kace la ilaha illallah daga nan ne ka fahimci wane ne abun bautarka shine Allah shine abin da malamin yake faɗa daga wannan sheda ta farko mai bauta yake gane wane ne zai bauta mawa wato shine Allah wa bi shahadati thaniya da sheda ta biyu kuma da kace muhammadur rasulullah ya'rifu at-tariqal mawdud ila al-ma'bud da wannan sheda ce kake gane kuma hanyar da zaka bi ka bauta ta ma Allah to kai ce kai ya hanya ta biyu kace a'a ga wata ibada amma ta wani in an yi ta shi wannan zai kai ibada wajen Allah kuma wannan fa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma da yace li anna kullu tariqin ila Allah ta'ala masdudatun yace domin duk hanyar da za ta kai bayi zuwa ga Allah an toshe ta an yanke igiyar illa min tariqin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai hanya guda ɗaya tak da igiya guda ɗaya tak ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam so duk wanda yake so ya haɗu da Allah to dole ya bi hanyar da annabi ya tsara amma dukkan hanyar idan ba annabi ne ya tsara ta ba to bosasshiya ce ba za ta isa wajen Allah hanya ce ta ƙarya ita kuwa hanyar ƙarya yadda take daga farkonta za ka ga cewa kamar za ta kulle sai kai ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya sai ka ga ta ki kullewa yaushe za ka ga ta ki kullewa in Allah bai ba ka fitar ba sai har kauce ka an jefa ka cikin wannan rami an rufe an zau sai ka gane ai duk hanyar da ka bi a yi duk a koshe take to ko ba dama a dawo a gyara ita kuwa hanyar gaskiya malamai suka ce daga farko mu kana jin za ka kamar ba za ka kulle ba da ka so mu ji kana zuwa tsakiya sai ka hanyar inda za ka je gari wannan ita ce abin da ke bambancin ahlu sunna da yan bid'a idan ka lura yan bid'a ga su nan za ka ga an cika gari an cika unguwa amma da ni da karatun Qur'ani da sunnar annabi a da bid'a to sai ga ana ta tafiya kancin mutanen nan hanya ba su ne ke da gaskiya ba ba wani magana gaskiya gaskiya ita ce abin da aka kafa hujja da shi ko da mutum ɗaya ne sai sa Allah ya kira annabi Ibrahim ya ce umma shi ɗaya shi ɗaya ne mai tauhidi amma Allah ya kira shi umma inna ibrahim kana ummat qanitun lillahi qanifa wa lam yakun min al-mushrikeen aka kira shi al-umma aka kira ko mutanen annabi Musa da cewa yan kadan ne inna ha'ula'i la shirbatun qalilun wa inna lahum lana la-ghaibun wa inna la jami'un hadirun fa akhrajnahum min jannatin Allahu akbar a kace Fir'aun ya ce ai Musa ɗin ka waga ce ya kada kaga malamai suna cewa annabi Musa ya tawo da kusan mutum 70 amma Fir'aun ya ce cewa ai ya waga ce ya kada mu masu iko ne a kansu za mu musu mutum daidai haka kowa abun ya faru an tawo ga koji yayi iyaka ya dade ga Fir'aun kuma yana tawo hankali ya tashi suka ce ya Musa inna la mudrakun ce wallahi ya Musa kashin ya gushi la mudir qul za a dake mu annabi Musa ya ce kalla inna ma shi ta yahdi ce wallahi ba za a dake ubangiji na zai kama mani mafita yana zuwa ko aka ce da kike ku Allah ya yana da gaske kun sai kawai famfa na kafaka da kulli furkin kafon bil azim wa azlafana samal akhirin wa anjina musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna ba'd al baqi
Allahumma gaskiya ke
saboda haka ba da yace duk wata hanya a toshe kake in ba hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya aje mu akan wannan tafarki naki tafarki da ya zaba ma annabinsa kuma Allah ya ba mu ikon bauta ga mu Allah a bisa tsarin da annabinsa ya aje ba tsarin wani mutum ba daga cikin mutane anan ya kamata darasin ya kare saboda lokaci ya riga ya ja sati mai zuwa sun tashi akan rukuni na biyu shine rukunin mai shine ainihin rukunin sallah insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta